إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da sake dawowa karo na biyu domin ci gaba da daura a cikin wannan littafi na al-fiqhul muyassar wa dillatuhu min al-qur'ani was sunna na babban malami Sa'ad Yusuf Abu Aziz domin ci gaba da daura akan abin da ya shafi babul haidi wan nifasi wal istihada a kafin mu tafi hutun rabin lokaci mun tsaya kan bayani da mallam yayi mana akan abin da ya shafi abubuwan da suka haramta ga mace mai al'ada ko kuma mace mai haida a mace mai nifasi da kuma abin da ya shafi hukuncin wato kafara da ta hau kan dukkanin wanda ya saru da mace tana cin al'ada ko kuma tana nifasi za mu tashi insha Allah inda malaka ke cewa fawaid ga wasu fa'idoji kamar haka yajuzu lil junubi wal haidi wan nufasa'i tilawatul qur'ani li darura ya halatta ga mace mai janaba ko namiji mai janaba wanda yake cikin janaba ko kuma mace mai al'ada ko kuma mace da take cikin jini na haihuwa ya halatta ta karanta al-qur'ani amma yace li daruratin saboda lalura li hadisi Aisha radiyallahu anha saboda hadisin Aisha Allah ya kare ta a gare ta da tace kana ta'anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Allah a kowanne yanayin sa duk yanayin da annabi yake cike na ambaton Allah sawa'un yana janaba ne ko kuma baya janaba yana ambaton Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yace qala shaykhul albani الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله يناتي وفي الحديث دلالة على جواز تلاوة القرآن للجنوب أتكين حديث زام فهمت حالة متن مجنبا يكرن تقرآن لأن القرآن ذكر سبود أيش ما القرآن أمبتن ألين ذكريني فيدخل في أمون قولها يذكر الله زم هكا كراتن القرآن ياشي جتكين fadin ta da tace annabi yana ambaton Allah a duk yanayin da ya tsinci kansa kenan koda yana cikin janaba yana ambaton Allah kuma daga cikin mafi girman ambaton Allah akwai karatun alqur'ani malam yace na'am al-afdal an yuqra'a ala tahara abin da yafi falala shine in za a karanta alqur'ani a karanta shi a cikin tsarki mutum idan zai karanta alqur'ani ya karanta shi a cikin tsarki akhrajahu li qawlihi sallallahu alaihi wasallama hina radda salama aqibat tayammum saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya amsa sallama bayan yayi taimama sai yace inni karihtu an azkura allaha illa ala tahara na kyamaci kar in ambaci Allah sai ina cikin tsarki mana an yi ma annabi sallama kafin ya amsa sallaman sai yayi taimama sannan kuma sai ya amsa sallama saboda ai a cikin amsa sallama ya akwai sunan Allah a ciki dan an ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ya kace wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu akwai sunan Allah a ciki sai ya ce to na kiyamaci ambaton sunan Allah ne in ba ina cikin tsarki ba akhrajahu abu dauda wa ghayruhu wa huwa mukharrajun fi sahihi abi daud wa qala ash-shaykh ibn uthaymin ash-shaykh ibn uthaymin Allah ya masa rahama yana cewa لا حرج على المرأة الحائض او النفساء في قراءة القرآن باب ليفي gamace mi al'ada ko wacce take nifasi ta karanta Qur'ani idza kana li hajatin amma yace in bukata ta kama kal mar'atil muallimati kamar mace mai koyarwa tana koyar da dalibai al-Qur'ani kuma bata haddace abinda take karantar da su ba tana iya bude alqur'ani saboda ta karanta musu awi darisa ko kuma ita din mai koyo ce daliba ce ita tana koyon qur'ani a makaranta ya halatta ta yi amfani da alqur'ani to anan abin da ya kamata mu lura da shi shine karatun qur'ani daban taba alqur'ani daban akwai bambanci tsakanin karatun qur'ani da kuma taba qur'ani karatun alqur'ani idan nazo na ce inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah wannan na karanta alqur'ani ne amma in nazo na dauko mushafin qur'anin na rike shi haka to wannan shine taba qur'ani to menene hukuncin mace mai al'ada ta karanta qur'ani shine malamai suka ce babu laifi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama bai hana ba sannan kuma ka'ida ta shari'a ita ce duk abin da aka ce ya halatta ga kowa to baka cewa ya haramta ga wani sai in kana da dalilin haramcin inda aka ce hukuncin shine halal to baka cewa banda wani ko kuma banda kaza sai in kana da me sai in kana da hujja kana da dalili in ko aka ce kaza haram ne to baka cewa eh dukkan kaza haram ne sai dai banda kaza kamar misali Allah ya ce hurrimat alaikumul baitatu waddamu walahmul khinzir Allah ya ce an haramta muku shan jini an haramta muku cin mushi kenan duk wani jini haramun ne a sha duk wani mushin abu haramun ne me haramun ne a ci kama hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuna akwai mushin da aka halatta akwai kuma jinin da aka halatta mushe kamar misali sai yace kamar misali mushin kibi kibi gai baya mushe shi dama kaga shi wannan ba sai an yanka shi ba ai za a ci shi sannan sai yace kamar hanta menene shi ai tattaruwan jini ne shi sai kuma aka halatta shi kenan yanzu idan aka dauki umumin menene hukuncin cin mushi haram ne amma menene hukuncin cin kifi da ba a yanka ba menene shi halal ne wannan shine din dama yanzu kifi ko yana raye kama shi ake a danne shi a ce za a yanka shi ba da mu ko sharbe shi ake a kashe shi ba to kaga kenan idan ya zama na kowa an halatta masa ya bude qur'ani ya karanta an halatta ma kowa ya karanta qur'ani to ba za ka ce kuma haramun ne ga wani ya karanta Qur'ani ba sai in akwai dalili Allah ya sa mu fahimta to abu na biyu kuma shine ina hukuncin taba Qur'ani din to anan ne wasu malamai suka ce haramun ne me dalilin ku shine suka ce Allah ya ce innahu lqur'anun karimun fi kitabin makununin la yamassuhu illa almutahharu Allah ya ce shi alqur'ani la yamassuhu illa almutahharu ba mai taba qur'ani sai masu tsarki suka ce wannan shine dalilin su wasu malamai kuma suka ce halal ne me yasa suka ce babu wani nassin da ya haramta to wancan da aka ce la yamassuhu ilal mutahharun to shine aka kai wancan nassin yayin suka ce a'a ku saurara wannan lafazin la yamassuhu ilal mutahharun al mutahharun ana nufin mala'iku ne su innahu lqur'anun karim ana nufin qur'anin da ke sama a cikin lahul mahfuz me dalili kuwa shine saboda lafazin al-mutahharuna yana da bambanci da al-mutahhiruna al-mutahhiruna sune masu tsarki wanda suka tsarkake kansu kamar yadda yake inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbul mutatahhiri masu son tsarkaka masu tsaftace kansu al-mutahharuna kuma sune waɗanda aka tsarkake su to yanzu misali in janaba ta kama mutum ko mace ta yi al'ada idan ya kare tsarkake kanta za ta yi ko kuma tsarkake ta za a yi ita ce za ta tsarkake kanta ba tsarkake ta za a yi ba kenan da aka ce illal mutahharun sai waɗanda aka tsarkake su ashe ba da mu ake yi ba ana yi ne da suwa ana yi ne da mala'iku saboda Allah ya tsarkake su da cewa la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu ba su yi ma Allah shi shigi ba su sabon Allah kuma duk abin da Allah ya sa su suna yi Allah ya sa mun fahimta saboda haka suka ce ya halatta ga mace ta taba alqur'ani koda tana cikin jinin al'ada, amma ala arjihil aqwal shine in ta haddace qur'ani to abin da yafi shine ta karanta qur'anin nan da ka ba tare da tami ba tare da ta bude qur'ani ba, in kuma bata haddace ba wannan kuma ya zama lalura ad-daruriyatu tubihul mahdhurat, wannan ka'ida ce ta fiqhu koda abu haram ne to lalura tana iya halatta shi, lalura tanzi ita ce bata haddace ba kuma tana so ta karanta, bata haddace ba kuma tana koyarwa, bata haddace ba kuma daliba ce ita tana koya, saboda haka za ta taba qur'ani gurgurdan bukatun da take da shi. To shine mallaye ce kamar misalin mace mai karanta qur'ani mai karantarwa ko mai koyo, awil lati taqra'u wildaha fi laylin aw nahar, ko kuma mace take da wuridi na kullun ta tsara kullun za ta karanta izu 10 ko izu 5 ko izu 2 na qur'ani safiya da maraice kullun tana da wuridul yau, wanda kuma wannan yana daga cikin dabi'ar cikakken musulmi shine a kullun yana da wuridi na karatun qur'ani, yana da wuridin abin da yake karantawa na qur'ani, rabin izu ne, izu 1 ne, izu 2 ne, izu 3 ne, idan mutun ya kai mahaddacin qur'ani ma to abin da yafi masa shine duk wuni ɗaya karanta qur'ani izu 10, wannan mafi karanci kenan saboda kar haddanta gudu. Amma in ya kai almahiru bil qur'ani zai iya sauke qur'ani a kwana 3 kullun ya karanta izu 20 kullun kuma zai karantu bai da wahala, bashi da wahala izu 20 dai karatu na tilawa, idan ka bashi awa 2 dai ina jin ya isa ka karanta izu 20 karatu na tilawa, in ka bashi awa to ga kara maka awa 1 ya zama awa 3 ya shiga karanta qur'ani, dan yanzu idan ka zo kai karatu na tilawa karatu wanda yake mutawassit kai baka yi sauri da yawa ba sannan kuma baka yi saibi da yawa ba, ina ganin kowanne shafi daya dai minti daya ya ishe ka karanta shi, kowanne shafi daya daga karanta shi a minti daya, to kaga kowanne izu daya shafi 10 ne, kowanne izu daya minti 10 ya ishe ka, kaga kenan ba za ka jima ba, zaka iya bada lokacin ka, zaka iya raba su ka samu awa 1 da safi, awa 1 da yamma, awa 1 da safi, awa 1 da daddare, ka iya karanta abin da ya sawaka na alqur'ani. To amma kuma in kana rayuwa kuma ba karatun qur'ani kuma sai zama kana cikin matsala, ko boko ne kike yi, qur'ani yana freshin kwakwalwa, qur'ani yana flush out na duk wani dattin da yake cikin kwakwalwa, duk wani tuwo da dusa da ke cikin kwakwalwar ki wanda zai hana ki karanta fahimtar boko, qur'ani yana wanke shi, tas yana wanke shi, kuma duk inda makarancin qur'ani yasa a gaba zai yi boko, in dai yasa zai yi bokon da gaske ya shirye zai, ba za ka taba ganin shi a baya ba, ba za ka taba ganin shi a baya ba. Shi yasa sai a gama, idan an gama makaranta su ustazan da ake ganin su da jamfa da hula sai zama sune result din suke iya nunuwa wa mutane, masu gajeren wando da fasashen wando su kullun fa ya kulu ya laita ni lamuta kitabiya ne su. Allah ya kiyaye. Da haka mallam yace ta'riful mar'atu nihayata haidiha binqita'id dam, mace tana gane jininta ya kare ne, jininta ya dauke, al'adarta ta zo karshe idan jinin ya yanke, wazalika bi ahadi alamataini, ta ɗaya daga cikin alamomi guda biyu, al'ula alama ta farko shine zuhurul qassatil bayda wa hiya ma'un abyad takhruju min ar-rahimi inda inqita'i damil hayd, shine bayyanan al-qassatil bayda shine a sanya audiga kuma ya fito, mace ta sanya audiga a faljin ta kuma ya fito fariqal, ba wani abu da ya biyo shi, ko kuma yace wa hiya ma'un abyad, wani farin ruwa ne fariqal, ya khuruju min ar-rahimi, yana fitowa daga mahaifarta, inda qita'i damil haidi, a lokacin da jini yake yankewa. Akwai bambanci tsakanin sa da wadancan da muka wuce a baya, wancan mun ji cewa ɗaya daga cikin su sufura yana fitowa da launi na yellow, kudura kuma yana fitowa da launi bainal bayadi was-sawad, shi ba baki ba kuma shi ba fari ba. Athaniya, abu na biyu shine al-jufuf, shine bushewan gaba, ya zama gaban nata ya bushe, wa huwa anta dukhulul mar'atu kharqatan aw qatanatan fi farjiha thumma tukhrijuha jaffatan laysa 'alayha shay'un, shine mace ta sanya audiga a cikin wato gabanta ta fito da shi fari kal a bushe, babu wani abu da ya biyo shi, lamina dam ba jini, wala min al-kudra babu kudra, wala min al-sufra kuma babu sufra, ya fito fari kal hakan nan yadda ta sashi, to alama ce ta cewa jini ya zo karshe, al'ada ta kare. Sai malam yace idza sal idza tahuratil haid fi akhirin nahari, idan mace tayi tsarki a karshen wuni, sallati zuhra wal asr jami'an, yace to shi a fahimtar sa za ta yi sallan azhar da al'asr duka, idan mace tayi tsarki a karshen wuni, ma'ana kamar rana ta kusa faduwa har yanzu ana cikin lokacin me sallan al'asr, to sai zama al'adin ta ya kare a wannan lokacin, to za ta yi sallan azhar da al'asr. Wa idha tahurat fi akhiril layli, idan kuma ta yi tsarki al'adan ta yanke a ƙarshen dare, ana lokacin sallar me isha kafin shigowar asuba, sallatil maghriba wal isha a jami'an, to za ta yi sallar maghriba da isha gaba daya. To wannan matsala ce ikhtilafiya, matsala ce ta sabani, kamar yadda Sheikh Usaimin ya kawo a littafin risala fi dima'i tabi'iyyati lin nisa, yayi bayani mai fadi akan wannan matsalar da kuma maganganun malamai, amma abinda ni nafi gani ala arjahil aqwal shine duk sanda mace tayi tsarki to za ta yi sallan da lokacin yake ciki ne, wannan ita ce maganar da tafi inganci cikin maganganun malamai. Idan mace tayi tsarki a lokacin sallan la'asr to za ta sallaci la'asr, in tayi tsarki a lokacin sallan isha to za ta sallaci me, za ta sallaci isha. Mun gane ko? Za ta sallaci isha, saboda haka duk lokacin da tayi tsarki to lokacin sallan da take ciki to a lokacin za ta sallaci wannan sallah din, amma in lokacin sallah ya riga ya wuce, ai Allah mun ji ba nan mun karanta hadisi ba da zu cewa an ce mace in tayi tsarki ta biya azumi, amma kar ta biya me, kar ta biya sallah, to kenan in dai har lokacin sallah ya wuce kuma aka ce tayi to ta biya shi kenan. Ina fatan mun fahimta, saboda haka wannan matsala ce ta sabani tsakanin malamai. Malam yace idza ra'atil mar'atu tuhura wa lam tajid ma'an lil ghusli, idan mace tayi tsarki al'adan ta yanke kuma bata samu ruwan wanka ba, ko kuma ga ruwan amma yana da wasu mawani wanda da su hana ta amfani da shi, kamar ruwan mai sanyi ne kuma in tayi amfani da shi yana iya ja mata matsala, fa inna ha ta tayammam, to hukuncin ta dai da mai janaba sai ta yi me, sai ta yi taimama, wa yatiha zawjuha, mijinta kuma yana iya tarawa da ita a wannan lokacin. Qala Sheikh Al-Albani rahimahullah, Sheikh Al-Albani Allah ya masa rahama yake cewa wa lam yasuh mutlaqan ayu hadithin fi man'il mar'ati al-ha'id min dukhuli al-masjid, wannan kuma wata fa'ida ce ita ma, ba wani hadisi kwata-kwata da ya taba inganta cewa wai wannan hadisin ya hana mace mai al'ada ta shiga masallaci, wannan fa'ida ce da ya kamata mu hada shi tun akan abin da ya shafi karatun Qur'ani da taba al-Qur'ani, shine hukuncin mace mai al'ada ta shiga masallaci, to shine wasu malamai suke cewa ba za ta shiga masallaci ba, wasu kuma suke cewa a'a za ta shiga masallaci, anan hukuncin ta ya sha bamban da mai janaba, dan mai janaba Allah ya nuna mana duk mutumin da yake da janaba to haramun ne shiga masallaci ya zauna. Ya ayyuhal ladhina amanu la taqrabu ssalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu, idan mutun na janaba Allah ya ce tsakaninsa da masallaci sai dai in hanya ce ta biyo da shi ya shiga ta kofar nan ya fita ta can, amma ya zauna a masallaci da janaba wannan ba daidai bane, amma mace mai al'ada lalura ya sa ta za ta zo masallaci, za ta zo sauraron wa'azi, za ta zo sauraron karantarwa ko wani abu makamancin haka, za ta zo ta zauna a masallaci kamar yadda malam Albani ya ambata. To yanzu malam ya gama mana bayani akan jinin haida da kuma nifasi, zamu kuma muji bangare na uku na karshe insha Allah ta'ala, shine jini na istihada. Sai shine malam yace ta'riful istihada, menene ma'anar istihada? Sai yace al istihada lughatan istif'alun min al haid,
ma'anin istihada a larabci shine istif'ali ne daga kalman alhaidu, ma'ana larabci fi'ili a larabci yana da wazini, ana iya samun misali wazini na fa'ala, wazinin fu'ila, wazini na ifta'ala, wazini na istaf'ala. To istihada ya zo ne a wazini na istif'ali na haida. Mun ji a baya cewa ma'anan haida a larabci shine gudanan abu, ma'anansa a shari'a kuma shine jinin da yake fita daga jikin mace ba tare da wani rashin lafiya ko wani cuta ba. To sai aka ce shi kuma jini na istihada istif'ali ne, shine duk abin da aka ce istif'ali ne shine abin da aka nema ya faru. An nemi ka shi haida ba neman ya faru akai ba, muna fahimta ku? Shi ko istihada an nemi ya faru ne shi. Za mu ji kuma ya aka yi sunan shi ya zama istihada, me yasa, ta yaya aka nemi ya faru. Shi ne ya ce wahiyya damun ghalibun laysa bil haid, jini ne wanda yake yana fitowa ne a galibi na launi na jini kuma ba haida ba ne shi. Wa shar'an, a shari'ance kuma in aka ce istihada shi ne sailanud dam, shi ne fitan jini. Wato abinda na manta in faɗi tun farko shi ne nan da aka ce sailan gudanan abu, ba wai ana nufin cewa jini zai ɓarke ba ne ya yi ta sha daga jikin mace kamar ruwan famfo, ba haka ake nufi ba. Mai yiwa wata gaba ɗaya ma yana iya yiwa a wunin ma gaba ɗaya bai wuce ta ga ɗigan jinin sau uku ba, ɗis ya ɗiga, ɗis ya ɗiga. Ba wai ana nufin an ce sailanu yiwuwar sailanu gudanan abu ana nufin cewa zai yi ta gudana ba ne kamar ruwan sama na tafiya a lambatu. To shi ne ya ce shi ne sailanu dam wastimraruhu, da ci gaba da tafiyan jinin fi ghairi zamanil haid, a lokacin da ba na al'ada ba, amma shi yana faruwa ne min maradin, rashin lafiya ne, wa fasadin min irqin, da kuma ɓallewan jijiya, famuhu fi adinar rahim, bakin jijiyan yana can ƙasan mahaifar mace. To idan jijiyar ta ɓalle to sai jinin nan ya fara mi, ya fara zuba. To wannan jinin da ya fara zuba shi ake ce ma istihada, yuqalu lahu al-azil, sunan wannan jijiyan ana ce da shi al-azil. To an ce neman ya faru akai, shin akwai wacce da kanta take neman jijiya a jikinta ta ɓalle ne? Babu. To shine hadisi ya tabbata cewa abinda ke jawo jinin istihada shine shaidan ne yake bincina a jikin wannan jijiyar ta mace. Idan ya yakushi wannan jijiyar nata sai jijiyar ta ɓalle, shikenan sai kuma jini mai, sai kuma jini ya ɓarke, jini ya fara zuba. To kun ga bambancinsa da jinin haida kenan. Shi wancan jinin haida haka tsarin Allah yake akan mace. Jinin nifasi kuma sababin shi mai haihuwa, wannan jini na istihada kuma sababin shi shine mai ɓallewan jijiya. Sai malam ya ce wal mustahadatu laha thalathu halati, mace mai istihada tana da yanayi guda uku. Halin da mai istihada take samun kanta hali ne guda uku, hukuncenta guda uku ne. Al'ula, na farko, an takuna laha adatun ma'arufatun ladaiha, shi ne ya zamana cewa tana da wata al'ada sananniya a wajenta. Qabla isabati habil istihada, tun gabanin wannan jinin cutan ya same ta. Bi an kanat qabla istihadati tahidu khamsata ayyamin aw thamaniyata ayyamin masalan, kamar misali ya zamana cewa kafin wannan jini na cuta din ya zo mata ta kasance tana jinin al'ada na tsawon kwana biyar ko kuma tsawon kwana takwas. Fi awwali shahari aw wasbihi, ko dai a farkon wata ko kuma a tsakiyar wata. Fata'arifu adada waqat adada hawa waqataha wa waqataha, to ta san ga iya adadin kwanakin da al'adan ta suke yi ga kuma lokacin da al'adan take zuwa fa hadhihi tajlisu qadra adatiha to wannan za ta wato lissafa wannan jinin a matsayin jinin al'ada ne gurgurdan al'adan ta yadda ta saba wata da ussalata wassiyama ta bar sallah da azumi wata atabiru laha ahkamul haidi ta sanya ma wannan jinin ta lissafa shi a matsayin al'ada fa idan tahat adatuha idan al'adanta ya kare kuma iqtasalat wa sallat sai ta yi wanka ta yi sallah wa atabaratid damal baqi dam istihada sai kuma ta lissafa sauran jinin da ya saura din to sai ta lissafa shi a matsayin jinin cuta da kaulihi sallallahu alaihi wasallam an ummi habiba saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fada ma ummu habiba a lokacin da ta yi jini na istihada annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace da ita umkuthi qadara ma kunti ma kanat tahbisuki haidatuki thumma ightasili wa salli yace da ita ki zauna gurgurdan abinda al'adanki ta kasance tana yi bu ma'ana gurgurdan kwanakin da kika saba yi na al'ada sannan kuma sai ki wanka ki sallah rawahu muslim to wannan hukunci na farkon bari mu fahimce shi da kyau shine mallan yake mana bayani kowace mace ai in tana al'ada tana da yadda al'adan ta yake zuwa mata wata al'adan ta yana zuwa mata a farkon wata wata kuma a tsakiyar wata wata kuma amin a ƙarshen wata wannan lokacin zuwan al'adan kenan sannan kuma adadin kwanakin da al'adan ke zama nan ma kowa ta sha bamban wata wuni ɗaya take yi wata wuni uku wata kwana biyar wata kwana shida wata sati ɗaya wata kwana goma sha ya bambanta to shine mallan yace wannan hukunci na farko din da ya kamata mu fahimce shi da kyau shine mace ta saba cewa kullun al'adan ta na zuwa mata ne a matsayin kwana biyar duk wata to sai aka ce wannan watan kuma ya zarce kwana biyar din da ya saba zuwa mata to shine mallan yace za ta kidanya iya kwanakin da take al'ada sannan kuma sauran sai ta lissafa shi a matsayin jinin me a matsayin jinin cuta kuna ganewa za ta lissafa cewa kwana biyar nake al'ada na yanzu gashi na fara yau kwana 1 2 3 4 5 al'ada ya kare ya kamata a ce yau jinin ya yanke ta yi tsarki to sai ya karu kwana 1 2 3 to shine sai ya ce abinda ya karu din nan akan kwanakin da ta saba za ta lissafa shi a matsayin jinin istihada za ta lissafa shi a matsayin jinin me jinin ciwo kenan tunda jinin ciwo baya hana sallah baya hana azumi za ta ci gaba da sallanta da azumin ta mijinta zai iya kwanciya da ita wannan shine hukuncin farko sai ya ce to athaniya hukunci na biyu shine idza lam yakul laha adatun ma'rufa idan bata da wani al'ada sananne akan abin da ya shafi jini ma'ana bata taba yin jini ba wannan shine karan farko da ta fara yin jini an gane ku shine karan farko bata taba ganin jini ya zo mata ba wannan shine karan farko da jini ya fara zuwa mata to lakin nadamaha mutamayyizun ba'duhu yahmilu sifatal hayd sai dai jinin da ya zo mata din ana iya bambance shi wani bangare na jinin ya dauki siffofi na jinin haida da muka ji a baya yakunu aswadan yakunu aswad awthaq awthaqinan aw lahu ra'iha ko dai ya zama baki bakikirin ko kuma ya zama jini ne wanda yake a mara kauri ko kuma yana karni ko wari irin da jini na al'ada wa baqiyatuhu la tahmilu sifatan hayd amma wani bangare na jinin kuma baya daukan siffan haida jinin ya zo mata da siffa biyu siffan farko ya zo sak jinin haida wannan na biyun kuma ya zo ba irin jinin haida ba bi an yakuna ahmar laysa lahu ra'ihatun wala thaqina ya zamana cewa laysa lahu ra'ihatan wala thaqina ya zamana cewa jinin ya zo jaja zur baya wari baya karni ba wani abu da yake gaure da shi ta ganshi jini ja wulik ko da ke ja ba a ce masa wulik ko jaja zulni ko julni to jir wannan kananci kenan amma wajen mu jaja zul muke cewa
ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا
to a wannan karan sai ta lissafa jinin da yazo mata da siffan haida din to sai ta lissafa shi a matsayin me a matsayin haida fatajlisu wa tad'u as-salata was-siyam sai ta bar sallah ta bar azumi wa ta'tabiru ma adahu istihada duk abinda ba wannan ba kuma ta lissafa shi a matsayin jini na ciwo taqtasilu inda nihayati alladhi yahmilu sifat al-haid daga sanda jinin da yake dauke da siffan haida din ya tsaya to sai ta yi wanka wato salli wato sum sai ta yi sallah ta yi azumi wata'tabiru tahiran wata'tabaru tahiran sannan kuma za a lissafa ta a matsayin mai tsarki liqauli sallallahu alaihi wasallam fatimata binti abi hubaysh saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ma fatima binti hubaysh idza kana damul haidi fa innahu aswad yu'raf mun karanta wannan hadisin a baya idan jini ne na al'ada to zaka ganshi baki ne kuma ana gane shi fa amsiki anis salati to ki dakata da yin sallah fa idza kana al-akhir fatawaddai wa salli in kuma dayan ne to sai ki wanka kuma ki alulaki sallah to shi wannan hukunci na biyu shi ma dai bari mu fahimce shi wancan hukunci na farko mun ji cewa inda ma ta saba al'ada shine hukunci na farko ba yanzu ne ta fara ba da ma ta saba tana da kuma limit din al'adanta da lokacin da yake zuwa mata to in ya tsallake ya saba ma al'adanta ta saba to za ta lissafa shi a matsayin me a matsayin jinin ciwo to shi kuma wannan hukunci da biyun sai muka ce ita kuma yanzu ta fara al'ada sabon shiga ce ita yanzu ne take farawa to shine yace to yanzu abin da za ta yi shine in ya zama jinin misali ya zo mata kwana 1 2 3 a kwanaki 3 nan sai ta lissafa shi sai ta ga cewa ya zo mata ne da siffa irin ta jinin al'ada na tsawon kwana 3 bayan kwana 3 kuma sai ya canza sai jinin ya koma wani kala daban ba da siffa irin ta jinin al'ada ba to shine sai ya ce tsawon kwana 3 nan da ta ga yazo da siffa irin ta jinin al'ada to sunan shi jinin haida kwana na 4 da na 5 kuma da yazo da wata siffa da ba jinin haida ba sunan shi jinin me sunan shi jinin cuta muna fahimta yazo kwana 3 da siffan jinin haida to iya kwana 3 nan da ta ganshi cewa wannan jinin exact irin yadda muka ji siffan jinin haida haka yake to a iya wannan kwana 3 sunan shi haida sai kuma ya ƙara kwana 2 sai zama a cikin kwana 2 da ya ƙara din nan ya zo ne da siffan da ba jinin da ba siffa irin ta jinin haida ba to yanzu a hukunci sunan shi jinin istihaba to yanzu kenan tunda sabon shiga ce ita yanzu ta fara ta yi kwana 5 kwana 3 siffansa irin jinin haida kwana 2 kuma siffansa ba irin jinin haida ba to yanzu kwana nawa kenan za ta lissafa matsayin jinin haida a matsayin kwanakin haidanta za ta lissafa kwana nawa anya kuna tare da ni kuwa za ta lissafa kwana nawa za ta lissafa kwana 3 cewa shine kwanakin jinin haidanta saboda ita yanzu ta fara muna fahimta ku to wannan shine hukunci na biyu sai yace kuma al-thalitha hukunci na uku idza lam yakul laha adatun ta'rifuha in ya zama bata da wata al'ada bata taba jinin haida ba wala sifatun tumayyazu bihi al-haid min ghairihi babu kuma wani siffa da ake bambance tsakanin haida da ba haida ba fa innaha tajlisu ghalibal haidi to yanzu abin da za ta yi shine sai ta duba ta ga galibin mata yaya jinin al'adan sai yake kwana nawa yake shine sit yace sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin min kulli shahr kwana 6 ko 7 ne kowanne wata ma'ana galibi yanzu sai ta hukunci da me sai ta yi hukunci da
aghlab li'anna hadha 'adatu ghalibin nisa saboda wannan shine hukuncin shine mafiya yawan galibin mata shine jinin ta baya wuce kwana 6 ko kuma kwana 7 mafiya yawa kenan ba duka ba wasu suna iya samun kasa da haka wasu kuma suna iya samun me sama da haka لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش لحمنة بنت جحش سبودا النبي صلى الله عليه وسلم ياتي محمنة بنت جحش إنما هي ركضة من الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي كينغا من ديشا في جنن استحاضة لنن كمار وان إرن قدو نيدك شيطان شيطان نيكي يكي منسنر وان أبو دك جيجي يرمتش سي زمان چيوا وان جيجي ينتابل سيتفاد زبد جيني fatahidi sittata ayami to yanzu abinda za a yi shine zaki zaman haida na tsawon kwana 6 aw sab'ata ayamin ko kuma kwana 7 sun maktasili sannan kuma sai ki wanka fa idha stanqa'at fasalli 24 aw 23 wasumi wasalli yace amma idan ya zama ne cewa idan ya zama ne cewa jinin wato ya ci gaba da kwarara ya ci gaba da gudana to zaki yi sallah na tsawon kwana 24 ko kuma tsawon kwana 23 wasumi wasalli sannan kuma sai ki azumi ki sallah fa inna zalika yujzi'uki saboda hakan ya wadatar da ke maka zalika faf'ali kama tahidun nisa sai kuma ki aikata kaman yadda mata masu al'ada suke yi wannan shi kuma shine hukunci na uku shine mallan yace mace ya zamana cewa bata taba al'ada ba sai wannan karin sannan kuma jinin bai zo da siffan haida ba bata ma iya bambance gajinin haida gajinin da ba haida ba wancan mun ji cewa jinin ya zo da siffa biyu a kwanakin farko ya zo da siffan jinin haida a kwanaki na ƙarshe kuma sai ya canza ya koma siffan da ba haida ba to sai zama kwanakin farko da yazo mata a siffan haida sunan shi haida kwanaki na ƙarshe da yazo da ba siffan haida ba sunan shi me istihaba to anan kuma bata ma iya gane jinin da yazo mata na tsawon kwanaki kaza amma duka iri ɗaya ne ba bambanci to shine mallan yace to sai ta lissafa kwana 6 ko kwana 7 saboda abinda annabi ya faɗa Muhammadu bintu Jahash yace da ita ki zauna ki lissafa al'ada na tsawon kwana 6 ko 7 in ya tsaya to zai zama kenan a wata kin yi sallah 24 aw 23 kin yi sallah na tsawon kwana 24 ko kuma kwana 23 idan kwana 6 ne kaga wata tana zuwa da kwana 29 ko kuma kwana 30 idan kwana 7 ne kaga sai ka lissafin aka cire 6 a cikin 30 zai bada nawa zai bada 24 in an cire 7 a cikin 30 zai bada 23 to sai ya zama da cewa kwanakin da ke kika yi sallah kenan sauran kwanakin kuma kina cikin abin da ya shafi jini na haida sai ya ce wal hasilu lima sabaka abin da ya jawo wannan abin da ya gabata shine annal mu'tadata taruddu ila adatiha wace dama ta riga ta saba al'ada to ita kan dama duk sanda al'adan ta rikici za ta koma ne zuwa kwanakin da ta saba wal mumayyizatu taruddu ila al'amal bitamyiz abinda wacce kuma take iya bambancewa kwanaki kaza siffan jinin na haida kwanaki kaza kuma ba siffan haida ba to za ta koma zuwa ga hukuncin abinda ta iya tantancewa amma wal faqidatu lahuma wannan ta rasa duka guda biyu ita bata taba al'ada ba kuma jinin bata iya bambance shi ba tahidu sittan aw sab'a sai ta yi haida na tsawon kwana 6 ko kwana 7 وفي هذا جمع بين السنن الثلاثي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة في المستحاضة كاغا انا ان هدا كونچو كونچو غدا اوكو وند سكا زو ا سنن المنزن الله صلى الله عليه وسلم دنگانه دا حكمچن مچه مي العادة مچه مي استحاضة شي يسا زامو غا دكا حكمچي غدا اوكو كوونه ان يي كاو زي كاو مي زي كاو حديثي تو ان اكا هدا غدا اوكو اكا چي وچه تا سابا العادة تا كوما زوا غا العادنتا شي ني وچن حديثن سما umkuthi kadara ma kanat tahbisuki haidatuki thumma tasli wa salli idan aka ce kuma wacce ta iya bambancewa ta lissafa iya wanda ta bambance cewa jinin al'ada ne shine zai koma hadithin Fatima bintu Hubaysh idza kana damul haidi fa innahu aswad yu'raf fa amsiki anis salati fa idza kana al-akhir fa salli
fatawaddai wa salli. Idan kuma aka tafi zuwa ga hukunci na uku wacce bata taba al'ada ba kuma bata iya bambancewa ba, aka ce ta yi kwana uku, kwana shida ko bakwai, zai koma zuwa ga wannan hadithin Hamnatu bintu Jahshin, innama hiya rakdatun min ash-shaytani fatahidi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin thumma ightasili. To malam sai ya ce ahkamul istihada, hukunce hukuncen jinin ciwo. I'lam waffaqani Allah ta'ala wa iyyaka, malai ce ka sani ya kai bawon Allah, Allah ya datar da ni da kai, ya datar da ni da ke, annal mustahadata hukmuha hukmu at-tahirati fi as-salati was-siyami, ita mace mai jinin istihada to hukuncin ta dai da masu tsarki ne dangane da abin da ya shafi sallah da azumi wal i'tikaf, da kuma i'tikafi, ya halatta ta yi i'tikafi, wa massil mushaf, da taba al-qur'ani, wa tilawati al-qur'ani, da karatun al-qur'ani, والمكث في المسجد ده كما زما ا مسلاتي ووجوب العبادات الواجبات على الطاهرات ده كما وجبتين دو وتا عبادان ده توجب اكن ماسو صدقي دوله ني ماتي مي استحاضه ذاتي وتحل لزوجها يا تنا حلتا غ ميجنتا ولا فرق بينها وبين الطاهرات الا فيما يلي باب بمبنجي تسكانينتا ده ماسو صدقي sai akan abubuwa kamar haka. Na farko shine wujubul wudu'i alaiha li waqti kulli sala, ita duk sanda za ta yi sallah to za ta saki alura, amma wacce take cikin sarki ba jinin haida ba nifasi ba istihada, to ita za ta iya yin salloli guda biyar na wuni ma da alula dai matukar bata kare ba. Lalle ku Allahu akbar. Kaga wannan to a irin yanayin mu dai ba abu ne mai wahalan yiwa, musamman kuma duba da mu abubuwan da muke tarawa a cikin mu, eh musamman ciye ciye irin na mata, can ta ga mai awara ta saya, can ta wuce ta ga gurasa ta saya, can ta wuce ta ga gullisuwa ta saya, eh yan tabakalashi komai nata, duk wani kayan kudi da ta gani za ta saya. To kaga kuma a ce wannan za ta iya rike alula na tsawon muni guda, gaskiya abin zai zama yayi wani bambara kwai. Allah ka sa mu dace. To ita kuma mai istihada to duk sallan da zata yi zata saki alula, li qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Fatimata binti Abi Hubaysh, saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fadi a hadithin Fatimata binti Abi Hubaysh, yace thumma tawaddai li kulli salatin hatta yaji adhalika alwaqt, duk sallan da zaki to ki saki alula in har lokacin sallah, in har lokacin sallan yayi karki alula ki jira lokacin sallah, a ki jira sai lokacin sallah yayi sai ki alula, shine hatta yaji adhalikal waqt, lokacin sallah in yayi zaki yi sallah to dole ki alula. Koda ko kina ganin alulan bata kare ba, wannan jinin istihadan da yake zuba ya kare alula, zaki saki alula in zaki kowace sallah. Na biyu shine istihbabu liqtisali li kulli sala, ana so mustahabbi ne duk sallah in zata yi tayi wanka, kowace sallah in zata yi tayi wanka, awli zuhuri wal asri jami'an, ko kuma ta hada in zata yi sallan azhar tayi wanka, in tayi wanka lokacin azhar to ya wadatar azhar da al'asr, walil maghribi wal isha'i jami'an, in tayi wanka lokacin magriba to ya wadatar mata na magriba da isha, walil fajri ghaslan, sallan asuba kuma ta maza wankan sa daban, inistaba at amma in zata iya, shi yasa yace istihbab ba wujub ba. Na sama da muka ji alula yace wujubul wudu, nan kuma istihbab mustahabbi ne, ana so in hakan yayu, in so shine samu to sai ta yi, in kuma bai samu ba shikenan sai ya zama kowace sallah sai ta dau abin da yake wajibi din, kowace sallah sai ta yi masa mi, sai ta yi mishi alula. Wa illa yace in ba haka ba kuma fa yakfiha wujubanil ghuslu marratan wahidatan hina ma yanqati'u haiduha, in ba za ta samu daman kowace sallah ta yi masa alula ba to wanka guda ɗaya da ta yi lokacin da al'adan ta yanke ya wadatar, wannan wankan ta wadatar mata ba sai ta sake yin wanka kowace sallah ba, saboda la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah baya son wahala da kuma tilasta ma mutum abin da baya iyawa. وما جعل عليكم في الدين من حرج. ابو نوكو يتي اذا ارادت الوضوء fa innaha taghsilu athara ad-dam. Idan tazo za ta yi alula, za ta yi alwala, to za ta wanke inda jinin yake fita da inda jinin ya taba. Duk inda yake akwai gurbin jinin a jikinta za ta wanke shi. Kamar mai wankan janaba. Abinda yake so lokacin da zai wanka ya fara wanke duk inda gurbin mai, inda gurbin maniyin ya taba. Sannan kuma haka mai jinin haido haka mai wanka na jinin ina a istihada. Fa taghsilu farjaha wa ta'assabu alayhi kharqatan. Za ta wanke farjinta, ta kamfaci ruwa ta watsa ma farjinta ya zama cewa ta wanke shi jini ya fita. Aw ta tahaffazu bi qatnin yumsiku ad-dam. Ko kuma ta samu audiga ta sa a gabanta wanda zai rike jinin lokacin da za ta yi alula, sai zama na cewa jinin ya tsaya baya zuba lokacin da za ta yi alula. Wala yadhurruha ma kharaja ba'da dhalika, duk kuma abin da ya fito baya haka kuma ba zai cutar da ita ba, za ta ci gaba da ibadanta, ta ci gaba da sallanta. To wannan shine bayani akan abin da ya shafi shi hukuncen istihada. Abu na gaba wanda shine na ƙarshe amma kafin shi akwai abin da muka manta a tun a baya, kuma malam bai kawo shi a nan ba, sai dai ya kawo shi a cikin littafin, asalin littafin wanda shine wannan fiqhul muyassar, shine dangane da abin da ya shafi wanka. A musulunci muna da wanka iri nawa? Nan iri biyu, da wanne da wanne? Nan da wanne da wanne? Da na haiza da na idi go. To a shi wanka iri biyu ne, akwai wanka na al'ada, akwai wanka na ibada. Wanka na ibada kuma shine ya karkaso kashi kashi, amma siffar wankan iri ɗaya ne. Siffar wankan iri ɗaya ne. Abin da ke bambanta su shine me? Shine niyya. Niyya. Akwai abubuwan da suke mujibatul ghusl ne, wanda suke wajabtar da wanka. Na farko dai su ne waɗannan abubuwa guda biyu: haida da kuma istihada. Sannan akwai wankan juma'a. Sannan akwai wankan iri guda biyu, iri babba da kuma iri karama. Sannan akwai wanka na juma'a. Sannan akwai na? Akwai wanka na nifasi. Sannan kuma akwai wanka na dukhulu makka. Lokacin da mutum zai shiga garin Makka, ana so zai yi wanka kafin ya shiga garin Makka. Saboda duk inda ka taho in ba daga Makka kake ba, sunanka dan ƙauye. To in zaka shiga birni, birnin Allah kuma ya kamata a ce ka shiga cikin tsafta, ko ba haka ba? To siffar guda biyu ce. Akwai siffar da ake kiranta da sifatul kamal, akwai siffar da ake kiranta da sifatul ijza. Sifatul kamal shine siffa ta kamala. Sifatul ijza ita ce siffa mai wadatarwa. To sifatul kamali, sifatul kamal ita ce siffar take kamar haka: lokacin da mutum ya zo zai yi wanka, sai fara wanke gabansa. Idan ya wanke gabansa, sai kuma ya sa hannunsa a cikin ruwa. Wannan mustahabi ne, ba dole bane. Sai ya sa hannunsa a cikin ruwan. In ya sa hannunsa a cikin ruwan, sai ya sanya a kansa. Amfanin sa hannunsa a cikin ruwan shine saboda ya tsatsaife gashin kansa. Duk wani kofan gashi da ya bude a kansa ya toshe. Saboda idan mutum ya zo, kamar misali mutumin da mani ya fita a jikinsa, lokacin da mani zai fita a jikin mutum, duk wani kofofi na jikinsa yana bubbudewa. To a lokacin da ya zo ya ɗebi ruwa ko ya kwara a kansa, yana iya ja masa cuta. To shine sai ya sanya ruwa a kansa, domin duk wata kofar gashi da ta bude a jikinsa ya samu ya yi mai, ya rufe ta. Sannan idan mace ta yi kitso a lokacin da za ta yi wanka na haida ko nifasi, to za ta warware kitson nan, za ta tsefe shi. Amma idan wanka na janaba ne, ba sai ta tsefe shi ba. Amma wanka na istihada, afwan, na haida ko na nifasi, to in ta zo yin wanka za ta tsefe kanta. Mun fahimta ku? Za ta tsefe kanta, ko da ko yau yau dinnan ta yi kitso. Dazu dazun na gama mata kitso, sai ta zo za ta yi wanka. To haka nan za ta zauna ta ba da kanta amma ta kitso nan gaba 30 baya 30 haka za ta zo ta sake miƙe kan a sake tsefewa in ta yi wanka in ta ga dama kuma sai ta sake zuwa ta sake zauna a ƙara mata amma dai in za ta yi wankan za ta tsefe shi amma in dai wanka ne na janaba to ba wajibi bane sai ta tsefe kanta to daga nan kuma ana so mutum zai ɗebi ruwa a yayi alula abinda kawai zai bari a cikin alulan shine kafarsa ba zai wanke kafarsa ba to daga nan kuma sai ya ɗebi ruwa sai ya wanke barin jikinsa na dama tun daga tsakiyar kansa har zuwa ƙasa barin jikinsa na dama banda kafa sai kuma ya ɗebi ruwa ya wanke barin jikinsa na hagu zuwa ƙasa banda kafa to sai kuma ya matsa daga inda yayi wankan sai kuma ya wanke kafansa yanzu yayi abubuwa biyu da wanka da me da kuma alula to sai ya je yayi sallah da wannan alulan ta inganta wannan sifatul kamal kenan sifa ta farko sifatul ijza ita ce sifa ta biyu wanda ta zo a cikin sahihu muslim shine mutum yana zuwa kawai idan ruwa ne ma a bokiti ko a shawa ne zai wanka ko swimming pool ne zai fada yayi wanka kawai sai yayi alkafura ko da yake yayi almuslima saboda zai yi bismillah kafin ya fada in yayi alkafura kuma akwai matsala to sai yayi almuslima sai ya afka ciki to in ya afka ciki sai ya wanke duka jikinsa gaba ɗaya lokaci guda sai kuma ya kurkure bakinsa ya shaki ruwa a hancinsa to wannan ita ce sifatul ijza ya gama kenan sannan kuma ita ma wannan wankan zai iya zuwa yayi sallah da ita wannan shine abin da yafi inganci cikin hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka wannan shine sifofin wanka na haida da nifasi da wankan juma'a da wankan idi da wankan shiga makka da hadda kuma wankan wanda na manta shine wankan sabon musulunta idan kafiri zai shiga musulunci to shi ma kuma zai yi wanka saboda ya fito daga datti innamal mushrikuna najas ya fito daga cikin najasa zai shigo cikin tsafta tsarkakakken addini to sai mu kada sa a kurkuje malam yace kharafatun nisa ko khirafatun nisa'i ko kuma khurafatun nisa fil haidi wan nifas khurafat champe champe kenan eh wai hatta ma a cikin akan abin da ya shafi haida mata suna da champi akan haida asan dama ba wanda ya kai mata imani da champi babu wanda ya kai mata imani da champi duk abin da aka ce champi ne to mata sun fi kowa imani da shi wani lokaci muna zaune a cikin gida da daddare sai irin wannan tsuntsun mai kama da dujin nan sai ya zo ya tsaya akan kwanan ɗakin mu yana ta kuka mujiya kawai daga wata kanwata ta fito tana ta kuka wai mu fito wai an ce duk sanda mujiya ya hau saman ɗaki sai kuka wai wani zai mutu a gida wai mu fito to in ma lokacin mutuwar mu ne yayi zaki da mu ta yi imani da wannan champion ni kuma lakin kimi dutse zan jefe shi ta rike Haruna wai bai kamata ba kuma in na jefe shi kuma zai in na jefe shi kuma kaddaren mutuwa za ta iya faduwa kaina to yan imani da champion kenan shi kuma champion dama abinda mutum yayi imani da shi ko to sai a wakilta shi zuwa ga wannan abu duk abinda a ranka baka yadda da shi ba baka yi imani da shi ba to ba abin da zai faru da kai akan sa babu abin da zai faru da kai akan shi champi kuma haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana hadisi yace la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar babu champi a addinin musulunci ba a champa komai champi haramun ne a musulunci duk abin da aka ce akwai shi in dai ba qur'ani ne ya tabbatar ko sunna ba to kar kai imani da shi in kai imani da shi sai ka ga yana ta faruwa da kai saboda kai imani da shi in ba haka ba mu da mayu sun jima da cinye mu an jima da fada man cewa mayu suna bibiyan mu to amma kullun ni abun nan yake cewa in duk inda naje ina cewa in dai akwai mayi to ni na bashi kyautan kaina in dai mayi da gaske ne na bashi kyautan kaina na hada da Amir na hada mu duka in da gaske okay
akwai ne suke imani ke
to Amir ka je mai kanna ba da kai
amma aksar ne
to ni ne na ba da kaina
na shiga jiuka wallahi
to
na cinye kaga
na kuma hada da dukkan ku da kuke nan
taufa
a to gaskiya akwai saura
amma aksar na sai zaki aiki kenan
kare ba ma aksaru ne sai wallahi hadasta bi mu'minin ta yi aiki anan ba wani abun da za a ce wai mai ne wai wane ne saboda shekaru uku baya ko wani abu makamancin haka naje tafsirin azumi a cikin wani gari akai ta jero min wai akwai wani da wani mai mayu sun cinye su ko mayu sun musu illa ko mayu sun musu kaza saboda haka in an zo in ana magana akan maita ko menene a dinga sassautawa saboda in sun fusata za su iya cinye mu
tauhidi kenan gani
wallahi ni kuma nace musu to yanzu in mun tashi daga karatun nan za mu koma cikin garin Bauchi daga gari kaza da ni da alaramba da direba da jagora da kuma dan media mu biyar din na basu kanmu duk su cinye mu inda gaske ne su cinye mu saboda haka na gaya ma ɗan garin cewa in dai har na isa Bauchi na sha ruwa lafiya gobe na sake dawowa tafsiri wallahi mai ƙarya yake sai gashi kuma gobe na ƙara dawowa garau kuma lafiya lau kwari yanzu kuma gashi lafiyar mu kalau amma ku in kun yi imani da shi ba akwai matsala amma muka wallahi ba mu yadda da mayu ba in kuma akwai su kuma suna cin mutane to mu kan ga mu nan mun bada kanmu
za su rage iri masu wa zai cewa
ba yawwa sai su rage iri sai su zo su kashe mu mun yi imani cewa duk wanda kaga ya mutu to lokacin sa ne yayi ba wanda zai mutu in lokacin sa bai ba kuma kullun kana fadi tashi kar kuma ku ji muna bugun kirji ko menene ba wai karfi ne muke da shi ba ayatul kursi ne kawai ba wai karfi ne na zahiri na jiki ba a'a ayatul kursi ne da falaki da nasi su ne maganin su to hatta haida da nifasi akwai canfi akan shi shine mallan yace taltakibu ba'dun nisa'i fi ayyamil haidi wan nifasi mukhalafatin shar'iyya akwai wasu abubuwan da suka saba mu shari'a wanda da yawan mata a lokacin da suke haida ko suke nifasi suna aikatawa wa khira wa khurafatun bid'iyya da kuma wasu cancancan abubuwa kagagu na bid'a min ha daga ciki siyamuhunna ramadana fi hali haidihinna wa nifasihinna wa hadha minhunna haram shine na farko shine wasu mata suna haida suna nifasi amma suna azumi wattana ganin cewa ta bi sharuwan azumi daga baya a ce ta biya gwanda kawai ta yi azumin to in ta yi ma na farko ta yi haram na biyu kuma ana binta bashin wannan azumin dole za ta biya wannan shine na farko abu na biyu canfi wanda shine asalin canfin ya ce al i'tiqadu annal haidha idha marrat ala mazari'il badanjan ahraqatha fahimtar su cewa wai idan mace mai al'ada ta wuce ta gona da ake shuka wani abu da ake kiran shi da albadanjan cewa in ta wuce ta gaban wannan gonan to gonan da ta kone
kai
saboda haka haidon ta zama bomb kenan tana wucewa ko sai gonan ta kone to kaga kenan idan abinda ake so a kai ga zuwa garin shine an koma jahiliya in har mace mai haida tana iya kona gona to ashe kenan mace mai haida ya kamata ku kore ta a gidanku saboda za ta iya kona gida ta kona gona ballanta na gida to amma kaga musulunci bai dada wannan ba shi yasa ya koyar da mu a yi mu'amala da mukhalaqa tsakanin mutane da mata masu al'ada kawai abinda aka haramta shine saduwa da ita har ya zama ne ma cewa ba a gane wannan mai al'ada ce wannan kuma mara al'ada ce ba a iya bambancewa na uku ya ce al-i'tiqadu bi annahu la yajuzu lil haidi an tadhbaha tayran shine wai suna rai cewa wai mace mai al'ada bai halarta ta yanka tsuntsu ba idan za a yanka kaza ko wani abu makamancin haka to kar a ba wa mace mai al'ada li annaha ghayru tahira wai saboda ba ta da tsarki ma anna taharata laysat shartan fi dhabhi tare da cewa ai tsarki ba sharadi bane na mutum in zai yanka wai dole sai yana da tsarki ba wanda ya sa wannan sharadin fa yajuzu laha an tusammiya wa tadhbah yana halarta gare ta ambaci sunan Allah ta yanka dabba ko tsuntsu ko wani abu a lokacin da take mi a lokacin da take cikin al'ada kuma dama kamar wannan ai sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mace ce in za ta yi lahiya to ana so minal mustahab dabban da za ta yanka a bata wuka ta yanka dabban ta da kanta amma da yawa yawan mata yanzu ba sa iya yanka ba sa iya yanka rago amma suna iya yanka maza ba za ta iya yanka rago ba amma za ta iya yanka maza in ta ganga dangare fa guduwa take yi amma ta yi karfin zuciyar da za ta zara wuka ta yanka mijinta kaga wannan ai ta fita daga matantaka a cikin mazajen mata koma wani kalam namiji dai ba wani na'am ta goma cikin masheka yawa to kaga wannan wannan yana daga cikin sunna ga mace in za ta yi lahiya nata ne na kanta to a zo a daddan ne mata ta yanka amma dai saboda na sani akwai mace galibi dama zubi na halittar mace Allah ya halitta ta da raunin zuciya bala mantawa akwai wani lokaci a cikin makaranta tare da wasu dalibanmu na makaranta akwai waɗanda suka yi khatima na Qur'ani to sai muka zo za mu yi musu walima a lokacin da mai kawo kaza ya kawo kaji sai wai aka ba mu wata mace wai ta yanka wasu daga cikin kaji kamar an tura ni sai naje na same ta ta danna kazan ta fara yanka ta tsaya tana kuka wai lokacin da ta fara wai sai da ta fara yankawa tukunna wai zuban jinin ya sa tausayi da imani ya kama ta kuma ta danne kazan ta kuma kita ta matsa mota ta yanka su ma su kawayanta sun koma gefe sun zauna sai kuka suke yi to kaga yanzu wannan in aka ce ga saniya nan an bata ta yanka ai akwai matsala
ai sabo ne mana
akwai matsala amma ba kuma in an soye kazan an kawo kuma tausayi ba zai ta kai shi ba Allah ya shirye mu ya shirye ku to wasu daga ciki suna raye cewa wai mace in tana al'ada wai ba za ta yi yanka ba wannan kuma champi ne sannan na ƙarshe malam ya ce i'tiqadun nisa'i anna dukhula haliqan li ra'sihi aw li lihiyatihi 'ala an-nufasa yamna'u nuzula labani hali waladiha wasu mata suna raye cewa wai idan mutumin da ya aske kansa yayi malu tandal ya kwashe gashin kansa yayi salkobo ko ya aske gemunsa gaba daya idan ya shiga wai wajen mai al'ada wai zai hana mama zai hana nonon ta ya zuba lokacin da zata ba ma danta duk wanda ya aske kansa tas kan yana kyalli to wai in ya shiga wajenta tana shayar da danta to nonon ba zai fito ba wannan kaga shi ma menene shi champi ne shi kuma haramun ne to saboda haka wannan shine wasu daga cikin wato bayanai da malam ya kawo karkashin wannan babi na istihada na haida da nifasi da kuma abin da ya shafi istihada abin da ya rage na karshe kafin mu je zuwa ga amsa tambayoyi shine wannan a wato muzakira da muka ganshi nayi kokarin ya zama na cewa na samu lokaci na rubuta fassarar shi da Hausa na buga shi kafin wannan lokaci to amma gaskiya abubuwa sun yi yawa tai da ban samu damar hakan ba amma dai insha Allah ta'ala ina fatan an Allah ya taimake ni dan samu lokacin da zan zauna in fassara shi wannan muzakiran a rubuce da Hausa insha Allah ta'ala kuma domin ya zama na cewa mutane sun kara amfana da shi kuma mu ma mun amfana da shi sosai kwarai da gaske to amma sai dai ban sanya mishi lokaci ba musamman ma yanzu da Ramadan ya tinkaro abubuwa da ayyuka suna kara yawa sannan kuma wannan bayanan da duk muka yi mun yi shi ne a dunkule akwai kusan darussa guda uku ko hudu wanda na yi su a baya akan abin da ya shafi a hukunce-hukunce na wannan jini karkashin littafin almi'atun nasawiya wanda na faɗaɗa bayani a kai kusan mun yi darussa sun kai guda uku ko hudu wanda ina ga idan na tura shi zuwa ga Amir zai zama sila wajen watsa shi a tsakaninku insha Allah tabaraka wa ta'ala duk wasu bayanan da suka rage wanda malam ya dunkula mu ma muka dunkula saboda yanayi na lokaci insha Allah za mu ji shi domin ita daura dama ƙayyadajjen lokaci take da shi shi kuma wancan darasi ne na sati wanda kuma dama za a soma shi ne hatta ya atiya kalyake saboda haka a nan za mu ku samun isasshen lokaci wajen baje duk bayanan da ya kamata saboda haka insha Allah ta'ala zan yi ƙoƙarin taso wannan darussan a ɗan takaitaccen lokaci in tura shi zuwa ga shi Amir Malam Ammar in ya so kuma sai ya taya ni ya taya ku ya ɗa shi zuwa gare ku baki ɗaya saboda ƙarin samun fa'ida insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya mana albarka da mu da ku baki ɗaya wanda suka shirya wannan daura kuma suka shirye wannan gayyata Allah ya saka musu da alkhairi niwa kuma da Allah ya bani ikon amsa gayyatan su Allah madaukakin sarki ya saka min da alkhairi niwa Allah madaukakin sarki ya biya ku da gidan aljanna ya kuma yi mana tarayya da gidan aljanna baki daya a hidima da kuka yi da kai komo da fadi tashi da kuka yi duka Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya biya ku da gidan aljanna bazan manta ba da ƴan uwana da iyayena daga gida wanda su suka bani izinin tahowa inda sun ce ayi hakuri dole in sallama da kuma ita hajiya
hajiya
ita hajiya
hajiya wai ya rudo da
ni hajiya wai hajiya babban mana yawa ita din ma inda ta rikice mun jiya da dade tace maza mazan kamo hanya kun ga ka da ce dauran na an fasa ta to Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi da duk abin da kuka yi na hidiman da kuka yi duka Allah ya muku albarka ya saka muku da alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa mu shiga aljanna da ni da ku ina gaba kuna bi na a baya Allah madaukakin sarki ya mana albarka Allah ya sanya mana alkhairi
ba dai an shiga
mana eh a zan shiga gaba in ya so Amir sai biyo daga baya ko kuma sauran sai ku biyo shi insha Allah amma dai ina gaba da ku insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allah ya mana albarka Allah kuma ya saka mana alkhairi baki daya ubangiji subhanahu wataala ya samu amfana da abin da muka ji abin da muke tinkara na azumin ramadana Allah ya riskar da mu cikin imani da lafiya Allah kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muka karanta baki daya wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wallahu a'lam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh